بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايهاكا منا قرد جدد قوديا الله سبحانه وتعالى يقام أن السافية أصرر يومنا 22 بوطن ربيع الآخر هجر من غن الله صلى الله عليه وسلم أنا لشفر دبو لأيه أدود 30 لـ40 أكدامي لديا يو 22 بوطن بومشاء شفر تدبو بيود 22 من داودن شي قبر قرات اللي في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نوانا ببما لمن الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب من فاتا الله سبحانه وتعالى ما ترهما إذن أن أبا سبحانه تابا فاتي دي قباتا من تتونا أكم باب دي غوينا مغانا أكم ما صدوكم هوتنا من جي نصر فان شريعة والعند سكة صورة فكان أوكم هوتنا ومريد مكداني أن شنكروا daukan hotuna ko ta hanyar zanawa ko ta hanyar sassakawa ko ta hanyar kerawa duk dai ana kiran shi hotuna kuma mun ji manyan manyan dalile guda biyu da suka sanya Allah subhanahu wataala ya haramta daukan hoto. Abu na farko akwai kamanceceniya ko kuma mu ce kwaikwayon halittan Allah. Abu na biyu kuma hanya ce daga cikin hanyoyin shirka da Allah subhanahu wataala. To mun tattauna dai akan wannan mun ji irin nasosa da malam ya kawo na cikin hadisai waɗanda suke nuni akan cewa masu daukan hotuna ko masu kerawa ko sassaka hotuna su ne mafi zalincin mutane a bangasa gabaki daya, sannan kuma suna da matsalolin azaba ranar tashin kiyama. Sannan Allah subhanahu wataala zai busa mu abin da suka kera ko suka sassaka rai a cigaba da azabtar da su, ana tursasa su akan kai sun busa ni sharri alhalin an san gadai ba za su yi hura masa rai ba. Sannan kuma mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarnin cewa duk inda aka ga hoto to a goge, haka nan din da aka ga kabari ya daukaka to a daidaita shi. To mun dai tattauna akan wannan, muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da aiki. Bayan mun gama karatu sai wani ya jefo wata tambaya wanda yake ban yi magana akan ta ba, wa in kana mun yi magana akan ta a jumlace amma fito da ita ƙarami ne ban yi ba, shine ina hukuncin daukan bidiyo kamar irin wannan da ake dauka. Sai wani bijiro da wannan tambaya, wurin ra'ayin waɗansu malamai suna ganin hukuncin ɗaya ne da hotuna, da hoto da aka yi shi mai motsi bidiyo kenan, da hoto da aka yi shi wanda yake ƙeƙashi a wuri ɗaya suna fahimtar hukuncin sa ɗaya, irin su al-Allama bin Baz fahimtar sa kenan. Shi yasa kamar yadda nake cewa har Allah ita yake akan duk wanda ya yaɗa wani karatu ko wani wa'azi na shi ko wata faɗakarwa ta hoto ko ta kowace irin kofa, haka yake yin Allah ya isa kanta. Za ka ga yana matsalancin musu akan a zo ana ɗaukan bidiyonsa, yana matsalancin musu akan wannan. Wannan ya sanya akwai malamai ma da dama musamman a ƙasar Saudiya da za ka ga ko harkan gidan talabijin ba su yarda da shi ba, ba sa yarda a zo a ɗauki hotunansu a je a sanya a gidan talabijin. Sai dai ana iya ɗaukan sauti amma dai banda ɗaukan bidiyo. Akwai malaman da suke da fahimtar wannan. To kuma kamar yadda muka kawo, akwai kuma malaman da suke kishiyantar wannan fahimta. So kuma sun gamsu da cewa idan aka yi bidiyo ta abin da ya dace ta harka na alkhairi, to suna ganin babu laifi, suna ganin babu laifi bina'in akan wancan saɓanin da muka hakaito daga al-Allama bin Usaymin, idan ba ku manta ba da ya kasa hotuna gida hudu, a gaba ta biyu yana cewa ko kuma gaba ta uku yana cewa akwai hoton da yake ba zana shi aka yi ba
ba akwai kai halittan Allah ba ba sassaka shi akai ko kira shi ba sai dai an dauka ni iltiqaqan an dauki hoton kamar yanda ake yi da irin wannan abin da muka sani ko camera ko irin wannan wayoyi da sauransu dauka akai ba a canza halittan Allah ba ba akwai kai halittan Allah ba halittan Allah ne aka haska shi karshen hasken sai yasa ya bayyana cikin wani abu kaga shi ma ukaini ya kawo sabanin malamai a cikin guda biyu yace wadansu suna cewa hoto ne saboda ai bai san shi wannan mutumin yayi aiki to ai da wannan hoton shi kuma bai bayyana wadansu kuma suka ce a wannan ba hoto bane ba hoto bane ko da an kira shi hoto a harshen larabci ko a shar'anci ne zai zama irin hoton da ake magana a kai saboda kana iya samun mutumin da yake bai iya zane ba bai ma iya rubutu ba bai iya karatu ba a kuma bashi wannan abin kawai a ce danna nan in ya danna kuma kawai sai hoton ya bayyana da haka suna ganin wannan ba hoto bane to wannan ya sanya wannan kofar da shi Usaimin ya bude wanda ya daidai da ra'ayin wadansu daga cikin malamai kuma da suke ganin shi irin wannan harkan ba hoto bane irin wanda shari'a ta zo da haramcinsa to hukuncin su daya da daukan kuma bidiyo wanda shi ma Usaimin a karshe ai ya tafi akan cewa irin wannan wanda ake dauka da camera ko wanda ake dauka da menene sunansa da waya yake cewa bina'a akan wancan sabanin na malamai to idan an yi shi ta sashin alkhairi sai ya zama babu laifi in an yi shi ta sashin sharri sai ya zama da tuhuma sai ya zama da tuhuma har ya kawo misali akan wanda ya bada ya je hoto saboda za a yi shi takardar zama dan kasa ko za a bashi laifi na mota ko za a sanya a takardun shi na makaranta ko wani abu mai kama da haka kaga a wannan lokaci ya ce wannan manufa ce mai kyau kuma babu laifi a kanta babu laifi a kanta to haka nan hukuncin shi ma irin wannan bidiyo din da ake yi idan an yi shi saboda manufa mai kyau sai kasance babu laifi a kai sai mu kaki a gurin kwatan waɗansu malaman da suke ganin cewa babu laifi a kan haka ɗin idan an yi shi da manufa mai kyau amma na shakka idan aka yi shi da mummunan manufa kamar yadda Usaimin ɗin ya kawo wanda ya ɗauki hoto ballantana kuma bidiyo yana jin daɗin kallon shi da hoton waɗansu mata ne a ciki kaga wannan la shakka akan wannan haramun ne la shakka akan wannan cewa haramun ne amma sai aka ɗauki bidiyo dai musamman wata harka ta wa'azi ko harka ta faɗakarwa wanda yake a duniyan yau idan aka soke harkan talabijin da harkan kallo to ko a da'awance kashi 85 cikin 100 na da'awan duniya ta tsaya ana dakatar da yau harkan kallo a cikin harkoki na da'awa to kashi 95 na da'awa ta tsaya a wannan zamanin da muke ciki duniyan ta riga ta tsinci ta zama hanyoyin isar da saƙon kusan sun taƙaita duk wata hanya da yake ba wannan hanyar ba to za ka ga ba ta ɗaukan 1-2-3 cikin 100 na tasiri wurin isar da da'awa zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a daidai lokacin da yake idan misali muka ɗauka mu ce ko ita ɗaukan audio banda video ni ta ɗaukan audio banda video to waɗansu a ginin halittarsu su Allah subhanahu wa ta'ala bai yi musu suna wadatuwa da ji ba kawai sai sun haɗa da gani kuma gani ma ya fi tasiri ya fi ba da ilimi sama da ji abin da ka gani da idonka ko da baka ji shi da kunninka ba ilimin shi ya fi zama a cikin tunaninka sama da wanda ka ji da kunninka baka gani da idonka ba kila kun yi dadani akan wannan abin da ka gani ko da ba a ce maka ukun ba ilimomin da ka ɗauka a ciki ba ƙanƙani ba saɓanin abin da ka ji wani abu na iya shagaltar da kai baka ji da kyau ba to kaga kenan ko ta wannan kofan idan aka dakatar da harkan ɗaukan bidiyo a fage na da'awa to an kashe da'awa kuma ga waɗansu ɗaiɗaikun mutane in dai baka ba su wani kallo na alkhairi ba to za su kalli shari wannan ɗabi'ar ɗan adam ne in dai baka ba shi aiki ba to shi zai nemi ma kansa aiki a daidai lokacin da yake akwai annafsul ammara zuciya mai yawan ƙawata shari ga kuma tasirin shaitan shi dan yana tafiya a cikin jinin dan adam a jikin dan adam kamar yadda kasan jini na tafiya da haka ga shi dan ga mummunan zuciya sannan ga kuma abokan fasadi su ne suka dauki kashi 90 cikin 100 a wannan zamani sama da mutanen kirki to da haka idan waɗannan abubuwan suka faru sannan baka ba mutum ajin kallo ne alkhairi ba to me kenan zai kalla yanzu misali bari mu ba ku misali don ku gane abin da nake nufi wannan abin cike da awani sai ka ce yanzu mu soke sunna tv saboda bidiyo ne mu soke africa tv mu soke manara mu soke al irshad mu soke al wufar mu soke ga sunan bila ajadin mu soke saudi qur'an wannan da ke nuna wani kasan saudiyan nan ana dawaki ko mu soke saudi sunna wanda ke nuna mana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta hadisi duk mu soke irin waɗannan to ko ga mun ne ya rage mana sai dai kawai a ce misali kila kawai za a nemo hoton dakin Ka'aba ana ta tilawa in aka batar da dakin Ka'aba a nemo hoton dutsen Uhud a nemo ai da'awan ma ba za ta shiga ba kun ga abin da muke nufi da'awan ba za ta shiga ba in dai aka soke waɗannan to ba ka da wani zaɓi kenan dole ka je ka salli NGC 3 baka da wani zabi ko ka je ka je kalli arewa in dai kana son ka ga wani abu wanda zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali to ala ayi hal wannan babadin wato wai ni ne yanzu nake kawo wadannan abubuwan ba na tsora ne akan sabanin da malaman suka yi ba ni ne anan na zauna kawai na kirkiro wadannan abubuwan ba malaman ne yasu sai suka sa shi ma Usaimin ya hakaito wannan sabanin to kuma akwai wannan sabanin to a bari fiqhud da'awa da kallon abin da zai je ya dawo idan muka ce yanzu mun dauka video coverage baya halasta saboda fatan waɗancan malaman to kaga alkhairan da za a tun kuɗe da wannan Allah kaɗai san iyakan su sharrin da zai faru ta ƙarƙashin wannan Allah kaɗai san iyakan su wanda yake kofin video coverage a bagen alkhairi ya fi sauki a fahimta ta sama da makofin hoto ni hoto gaskiya don an kore hoto ga baki ɗaya ni ban ganin akwai wata damuwa ce hoto dai za a ɗauka kawai a ɗauke ka kyas kawai sai dai a ɗauka ana kagawanci ni don an kore wannan ba zai ɗaɗa da ƙasa ba amma harkar bidiyo musamman kai da aka yi da shi ta tashin da'awa babu shakka akwai damuwa mai tsanani idan aka kore shi almuhim dai mun ji fatawoyin malamai a kai ko mun ji narko a kan hotunan da babu dalili a kan su amma hotunan da ke da dalili shari'a ta yi sauki a kansu ta kawo da kai a kansu shi ma ɗin sai ne muna neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wancan hadisi na wani ne cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bayanin mun je kasan Sham sai muka samu an gina bayuka daban daiki suna fuskantar alqibla fa nan sharifu minha wa nastaghfirullah wani sahabi ya san hanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan a fuskanci alqibla ko a juya mata baya da bayan gida ko da fitsari mutumin da zai fitsari ko zai tsuguna to nafsi yi hani akan ya fuskanci alqibla ko kuma ya juya mata baya amma kuma sai ga waɗansu hadisai sun zo kamar Ibn Umar yana bayanin cewa ya ga manzon Allah sai ya tsuguna a bayi yana fuskantar abin nan yana fuskantar kasan Sham ya juya ma dakin Ka'aba ba to da wannan ne sai waɗansu malamai suke cewa ashe yana nufin in a gini ne to babu laifi in a gini ne wuri ne a bayi killatacce to babu laifi don an fuskanci alqibla ko an juya mata baya saboda a ginin nan wuri ne amma in a buɗaɗɗen wuri ne to baya halarta to amma kuma akwai masu fahimtar dai ko a ginin ne yana nan dai haramcin yana nan haramcin ko da a ginin ne sai suka kafa hujja da wannan hadisin na wannan sahabi Abu Ayyub ne ko Allah ya saka alkhairi da yake fi kasan Sham yana da wannan fahimtar yace sai muka samu ko wajadin al-marahiya ba qalbuniyat nahwa al-qibla sai muka samu an kike na bayuka in dai ka shi kuka tsugune sai kuka fuskanta al-qibla sai yace fa nan harifu minha in muka je mu kuma fuskanta al-qibla kai sai mu dan karkashe ka wa nastaghfirullah sai kuma dora mana istighfar to ni fi duna a yin shi ne ko da mun yi bidiyo din saboda wannan lalura to kaga sai mu dan kauce mu wancan ta hanyar yin istighfar cewa a da'awance ne muke da fahimtar cewa la budda sai an yi wannan al'amari sai mu dan istighfar ga Allah subhanahu wataala Allah shi mana muwafaqa babi na 61 ma ne ce babu ma ja'a fi kasratil halif babin da yazo zai magana akan yawaita rantsuwa yawaita rantsuwa shi kuma ina alakan wannan babi da tauhidi yawaita rantsuwa idan ba ku manta ba a can baya mun yi wani babi man lam yaqna bil halif billahi wanda bi yadda da rantsuwa da Allah ba idan aka yi mishi rantsuwa da Allah zai kekashe kafa yi kiyin abin da aka yi rantsuwa da Allah akai a wancan lokaci mun kawo bayani akan cewa hakan yana nuni akan cewa mutum bai girmama Allah subhanahu wataala ba saboda duk wanda girman Allah ya shiga cikin zuciyarsa to dole sunan Allah yayi kima yayi kwarjini kuma idan sa a cikin zuciyarsa da haka wanda aka ce mishi na rantsi da Allah yace ni ba ruwana to kaga wannan yana nuni akan cewa bai girmama Allah da haka tauhidin shi yayi rauni to haka nan a wannan babi shi kuma sai malami ka wannan babi wanda yazo zai magana akan kasratul hal yawaita rantsuwa kaga babu abin girma kaman Allah subhanahu wataala dan wallahu akbar kowa san cewa Allah shine mafi girma to duk wanda tauhidin sa ya cika dole ne girman Allah subhanahu wataala ya mamaye zuciyarsa haka ne dole ne kwarjinin sunayen Allah da sifofin sa su rika zama a cikin zuciyarsa to wanda ya maida sunan Allah ya yawaita sunan Allah a harshen sa ta hanyar rantsarantsi wannan yana nuni akan cewa girman Allah subhanahu wataala bai zauna a cikin zuciyarsa ba farjinin Allah subhanahu wataala bai zauna a cikin zuciyarsa ba wannan ya sanya wasa da sunan Allah yayi wa cikin harshen sa kila kun gane ba to alakan shi kenan da babin tauhidi wanda ya mai da sunan Allah ko rantsuwa da Allah ya zama a harshen sa ba shi da wahala to wannan alama ce da ke nuni akan cewa wannan sunan da yake nanatawa ba shi da kima da yawa a cikin harshen sa kun san duk abin da ke da kima to ba a yawan ambaton shi kun gani duk abin da ke da kima ba a yawan ambaton shi ambato a babin raha ko wasa ko wani abu kama da haka in ka tsama ambaton Allah subhanahu wataala amma duk abin da yake ba ambaton Allah ba to duk abin da kima ana takaita fadin sa da wannan sai kai mamakin wadansu malamai masu azi kaji in aka zo suna wa'azi duk inda suka wuce sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun nafa sunan sa annabi muhammad ya ce kaza annabi muhammad ya ce kaza wannan akwai rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ka tambaye su me ya sanya so biyar ne kawai Allah ya faɗi sunan annabi a cikin alqur'ani a daidai lokacin da yake annabi Isa an faɗi shi sama da so 30 da wani abu Isa bin Maryam haka ake kiran shi ma Isa bin Maryam da shi da uwarsa ake kiran shi har al-imam al-qurtubi a karkashin wannan ayin yake cewa dalilin da ya sanya zaga Allah subhanahu wataala yana faɗin Isa bin Maryam Isa bin Maryam a faɗe shi da shi da mahaifiyarsa saboda a tadan larabawa idan kana kimanta matarka ko kana kimanta wata mace to baka faɗin sunanta a cikin mutane haka al-imam al-qurtubi ya kawo idan kana kimanta yace balarabi babu yanda za a yi faɗi sunan matan shi a cikin jama'a saboda kimanta wanda yake mata in ko kaga ya faɗi sunan matarsa a cikin jama'a to waɗanda ya faɗi sunan nan a gaban su to darajar su a gurin shi ba ƙarami bane to tunda waɗansu mutane sun ɗauki annabi Isa abin bauta sai Allah subhanahu wataala ya amfani da wancan usulubin bari a faɗi sunan shi da sunan matan da sunan uwarsa ta har wannan ya dar sunan a cikin zuciyarsu cewa ƙarya ne ba su cancanci bauta ba kila kun gane ba sun da kyau to da ka duk abin mai kima ba ka san ke yau sai nana ta fadi shi in dai ba ambaton Allah subhanahu wataala bane da akai umuni da ayawai kamar yanzu duk wanda ka tambaye shi na mai sunan mahaifiyarka misali dauka a ce sunan mahaifiyarka Fatima in da ban ce kamar Fatima ina kallon ka ina nuna maka mahaifiyarka nake sunan mahaifiyarka nake fadi sai ka ji cewa wannan walakanci wannan walakanci duk da kuma Fatima ne ita ma fa asalin sunan ta bane ita ma ta gada ne a cikin magadan ma kila ko na 100 ba ta kai ba ko ba haka ba tunda an sa Fatima a duniya da yawa amma in nace Fatima Fatima sai ka rubuta wannan yana wannan kanta sunan mahaifiyarta to haka nan sunan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda dai Allah ya yi mishi kawaici ya ambace shi so biyar a cikin littafi duk inda kaji an ambace sunan nan to sunan wakilin suna ba zai tasiri bane a wurin da a ce ma kana huwa aba ahadin min rijalikum anan za a yi ta sabani waye huwan nan wadan su ce huwan nan waliyin mu ake nufi shehin mu ne wadan su ce kaza wadan su ce kaza to amma da aka ce ma kana muhammadun kaga yayi abin nan da an ce huwa rasulullahi wal ladina ma'ahu ashiddaw alal kufar da sai wani ya ce huwa rasulullahi nan ana nufin malamin mu kenan sai ka ce muhammadur rasulullahi saboda yake duk wani wani sabani haka nan wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da an ce wama huwa illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul shi ma wani ya kawo wani sabani a wancan ayan ma kenan da aka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai da wadansu asharare suka yi wani mulkoji a ciki sai ka ce ai ma'anan ayan ma kana muhammadun aba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine annabi aba ba lakin sai shi annabi aba rasulullahi wa khatamun nabiyyi wai ko na annabi ne sunan shi aba to daka wannan muhammad ba shine fa annabi aba ba annabi aba zai zo karshen zamani sai ka ji irin wannan shekanci a shararanci to nan ma fa an fito da sunan kenan to da ba fito da sunan ba fa to kaga duk inda kaga Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wurin ba zai ciki bane in ba ambaci sunan ba to sai ga wadansu malamai duk inda suka zo annabi muhammad ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam kace annabi sallallahu alaihi wasallam ma ka rika bashi irin takin da Allah ya ta bashi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ko kira irin wadannan take da Allah ya ta bashi na girmamawa na mutuntawa amma kiran sunan shi Allah ya ba kiran sunan shi ba yace ya muhammad kamar yadda aka ce ya ibrahim ya isa ya musa Allah ya taba kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad a cikin qur'ani babu wannan ko akwai da alal mu'minin bil ajizan akwai inda kace ya muhammad kuma inda kace ya ibrahim a arid an hada ya isa ibn maryam kaza kaza din wannan babu to kai ma kai akawi saboda kima da mutuntawa fa irin wannan babin kimanta sunan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin alama na cikin tauhidin mutum da kuma irin imanin da ke cikin zuciyar mutum to saboda wannan ne sanya yawaita rantsuwa yawan rantsuwa wato ga daga bawa yana nuni akan rashin kimanta girman Allah subhanahu wataala duk da kasancewar yawan rantsuwan ko kuma rantsuwa da sunan Allah ya kaskashi biyu akwai abin da malamai suke ce mishi lazo yemi rantsuwa na lazo rantsuwan da yake ba a daure ninya akan ta ba irin wannan akwai nau'in sauki akan ta amma ita ma ga wanda sunan Allah ya zauna a cikin zuciyarsa da farjinin Allah da girman Allah to zaga ya kama harshensa bai yau ta rantsuwa irin wannan shine irin wannan rantsuwan sai da ke faruwa cikin mu'amalolin jama'a zaka zo wallahi zan zo kai ba tambaye ka rantsuwa ba ya kama harshen mutane wallahi zan zo wallahi ban je ba wallahi ban yi ba wallahi nayi irin waɗannan rantsuwan da mutane ba daure niyya akan shi suke yi ba ya dai riga ya kama harshen su to irin waɗannan rantsuwan babu laifi akan su amma ga mutumin da tauhidin shi ya cika za ga yana taka tsantsan daga sakin harshen shi da yawaita rantsuwa akan irin wannan babu amma wanda yake aibi kuma haramu to shine wanda mutun ya daura niyya yayin rantsuwa da Allah ya daura a cikin zuciyar shi cewa bari ai zan yi shi rantsuwa ai in yazo ba dai in yana rantsa ni shi kenan ba kaga ya daura niyya ko ko mutun ya ce maka na rantsa da Allah kaga wannan ai ba na wasa bane ba na wasa bane ba irin a wallahi kaza in kace mutun ka fara rantsa sai ya ce maka ni wallahi ba rantsa ba shi ma rantsa sai ya ce maka wallahi ba rantsa ba to gashi ne ka sake ya ce kai wallahi ƙarya kake muku irin wannan ya kama harshen mutane to irin wannan akan yi afuwa a kansa amma shi ma ga wanda tauhidin sa ya cika za ga cewa baya zarbadi yi tayi tarantsuwa ko da ko akan irin wannan lagolemin din ne saboda kamar da muka sha kawo bayani cewa cikin abin da ke nuni akan tauhidin mutum ya karfafa yana kula da kalmomin da suke fitowa daga harshen sa kamar yadda yake kula da aikace-aikacen sa kamar yadda yake kula da aqidun sa da haka da aqidan ka da harshen ka da aikin ka in tauhidin mutum ya cika dole zai zama yana kula da su ba ko ina yake sakin harshe ba ba kuma kowane irin aiki yake ba ba kuma komai yake kudurta ba sai abin da nafsi ya tabbata cewa da'a ne ga Allah subhanahu wataala ko kuma abu ne wanda yake halal halal babu wani aibi a cikin sa to da haka duk da wannan yana daga cikin alamomi na wato girma Allah subhanahu wataala a cikin zuciyar dan adam shi yasa sai malam ya bude wannan babi yace babu ma ja'a fi kasratil hal babin da yazo yana magana akan cewa wato zai magana akan yawai karantsuwa cewa wannan baya halatta malai cewa qaulin lahi ta'ala da fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wahfazu aymanakum Allah yace ku kiyaye harafanku wahfazu aymanakum ku kiyaye harafanku daga rantsaren ku ko kuma ku kiyaye rantsaren kanku ayman shine jam'i na yamin yamin shine alhali shine rantsuwa sai Allah yace wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsaren kanku malamai sun kawo fassara guda uku a ƙarƙashin wannan aya al-imam ibnu jarir ya kawo ma'anar sa shine la taturkuha bi ghairi takfir cewa idan kun yi rantsuwa to kada ku bar rantsuwar ku ba tare kun yi kafara ba rantsuwar da kafara ya lizince ta to idan kun yi ta kar ku bar rantsuwar nan ba tare kafara ba sai kuma aka samu daga sayyidina abdullahi dan abbas shi kuma yace abinda ake nufi ai la tahliku kar ma ku rika rantsuwar sai sai aka samu daga wadansu malamai sai kuma suka ce ai la tahnaku kar ku karya rantsuwar to ka'ida ce sananniya a wurin malamai cewa duk inda fassaran aya ta wuce daya kuma idan aka dauki fassaran duka ba zai cutar ba to babu laifi sai dauki fassaran duka wannan ka'ida ce gaman miya a wurin malaman tafsiri idan aka ce ayan zaka iya daukan ma'ana kaza kuma ba cin karo tsakankanin ayoyin to sai a dauki fassaran ga baki daya da haka yanzu in muka dauki waɗannan fassarori da malaman tafsiri suka yi ma wannan aya sai mu ce ayan tana nufin la tahlifu ko kuma la tukfiru alhalifa kar ka yi wa rantsuwa Allah ya hana rantsuwan da aka daura niyyar za a yi ta Allah ya hana haramun ne kuma umarnin anan yana nuni akan haramcin saboda menene ya ce la wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsaren kanku bi ma'ana kada ku yawaita rantsuwa saboda yawaita rantsuwa yana isa zuwa ga rashin girman sunan Allah to kaga da abin da zai kawo akwai karancin girman sunan Allah a ciki kaga la shakka ya zama haram da haka ma'ana na farko da haka kar ku yawaita rantsuwa kuma ayan za ta dauki in kuka yi rantsuwan to kada ku karya rantsuwan kada ku karya rantsuwan za ka yi ka ce zai yi ka ce a'a ka ce na rantsa da Allah zai yi to kada ka ki kun gani ba zan yi ba kace ba za ka yi ba kace na rantsa da Allah ba zan yi ba to kada ka yi kun ga sannan kuma idan kai rantsuwan sai kuma kawarwar rantsuwan mene ya kama kake nan kafara kafara ta kama ka to a lokacin nan kar ku yin kafara kuma da ka ga duka waɗannan ma'anoni guda uku ayin ta hada duka waɗannan ma'anoni guda uku ayin ta hada da ka da farkon rantsuwan da tsakiyar rantsuwan da kuma ƙarshen rantsuwan farko shine rantsuwan shi karan kansa wallahi ba zan yi ba wallahi zan yi to kada harshen ka yi nuna da wannan kada harshen ka yi zama danyi da wannan rantsaran ka an fahimta rantsuwa irin wanda ake daura niyya a kanta to yanzu ka riga ka rantsu to kada ka karya wannan rantsuwa abinda ka ce za ka yi ka ƙi ko abinda ka ce ba za ka yi ba ka yi shi kuma ka kai wannan sai dai akwai togaciya a daidai wannan gaban domin wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza halafta ala yaminin fa ra'aita ghayraha khayran minha fa kaffir an yaminik wa at alladhi huwa khayr in kai rantsuwa ba za ka yi wani abu ba sai kaga abin da ka rantsa ba za ka yi ba yin shi yafi alkhairi sai manzon Allah ce to kai kafara rantsuwanka sannan sai ka je ka yi abin da kace ba za ka yi ba ko kuma kace ba za ka yi ba sai kaga yin shi yafi alkhairi to kai kafara rantsuwanka sai kai abin da kace ba za ka yi ba misali kana da mazuncinka sai ya bata maka rai sai ka ce wallahi ban ƙara biyan maka kuɗin makaranta da ka fasa sai daga ba ka kace in ban biya mishi ba wa yake da shi kuma sai akwai haƙƙi na mazunta a kaina kenan dai dole in biya mishi kuɗin makarantar nan to sai ka je kai kafara sai ka ci gaba da biyan kuɗin makarantar nan wallahi ba zan yi aure ba sai ka ga yin auren ya ji alkhairi to a wannan lokaci sai kai kafara sai ka je kai auren wallahi in muka haɗu da shi sai na zazzage shi ta uwa ta uba sai ka kai wannan bai dace da girma na ba bari in kwasa wannan zage-zagen sai ka je kai kafara to kaga idan kai rantsuwa kada ka karye rantsuwanka sai dai idan za ka yi abin da yake zama alkhairi a wannan lokaci sai ka karye rantsuwan sai kai kafara sai ka je kai abin da kace ba za ka yi ba ko kuma kai abin da kace ka bar abin da kace za ka yi matuƙar dai shine alkhairi to sannan kuma idan rantsuwan ta tabbata to za ka yi kafara kenan to kar ka yi kafara duk waɗannan hukunce-hukunce ita ayar cikin suratul ma'ida ta tabbatar da su la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da laifi akan rantsa-rantsa da kuke na lagaw rantsa-rantsan da ke shigowa cikin mu'amala ba tare da an kudurta ku ba su ne wanda muka bada misali a baya walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman sai dai Allah yana kama ku da laifin rantsuwa ne rantsa-rantsan da kuka daure niyya akan ta فكفارته سوتي الله يبين يعني كفارته فكفارته اطعام عشرة مساكين كفارته ابين دراكي الله يبي مكا فاطعام عشرة مساكين شين كتشد مسكيني بوما من اوسط ما تطعمون اهليكم مكا كيتن ابين دكو تشد ايالانكم ينزل دي مكا كيتن ابين شي شين كو شنكافا كو تون شنكافا كو شين مكا كيتن ابين شي شين كو in ya zama da nama ya zama madaukaki ba a ce lalai da nama ba amma an kasa da nama ka kyauta ta sai ka samu kattai goma ko kuma ya ce ka ka ce mutum goma da aka ce kattai ka dauka banda irin wannan ustazan da ba su da aure to ba kattai ba ka sami mutane goma ka ciyar da su kai abinci ka ba su ci da ce su koshi ka ba su ruwan sha wato irin abincin da ake nufi shine abincin da idan sun ci yanzu da safe to a ɗabi'an dan adam ba su ƙara neman abinci kuma sai da rana da haka ba ana nufin ka samu biskit ka babba su ka ci a ina ciyar a ina ba abincin ne abincin da idan ka ba su sun ci inda safe ne ba za su nemi abinci ba sai da rana inda rana ne ba za su nemi abinci ba sai da dare inda dare ne ba za su nemi abinci ba sai da safe min awsaqi ma tuqimun ahlikum makataitin abin da kuke ciyar da iyalanku auke su wasu idan ba za ka ciyar da su ba to kai musu tafaki ba sai kai kai shi babban riga da yake ciki da wando da abaya ba in ka bashi jalladiya ya isa kun fahimta a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai da yawa suna da mayafi ne da jauto kai akwai sahabban da yake ma jefto kadai suke shi ko mai san ba su da shi wallahi akwai hadisi da yazo da wanda da cikin sahabbai yake fadin cewa wani ba ansari ya shigo gurin sa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi fita sai annabi yake tambayan shi ya labarin dan uwana Sa'ad bin Ubada ba shi da lafiya ne yace a jikin shi ba lafiya alhamdulillah sai annabi yace masa sahabbai wane ne yake da bukatun mu je mu gaishe shi sahabin yace sai muka tashi mu goma amma cikin mu babu wanda ke da takalmi saboda talauci babu wanda ke da hula ba wanda ke da kofi yace babu wanda ke da riga a jikin sa fa radiyallahu ta'ala anhu sahaba a haka take rayuwar sa galibin su akwai wanda yake mayafi kadai ke shi kaji an ce maka wani ya je neman aure annabi ya ce to in kika auruwa ne wani matalauci ne be da shi bai ba wani ajiya ba kuma mayafin shi kwara ɗaya ne tak a duniya in ya lalluɓa da shi ke bai zai baki haka ta karɓa rayuwar sa radiyallahu ta'ala anhu to dan haka idan ka tashi za ka yi wa mutum tufafi ba a ce sai ka dinka mishi riga da wando ba in aka samu lallabiyan nan ta isa sai dai irin riga ce irin wannan kan yankance to an haɗa ta da wannan ta auke su wato kenan au ka hariru raqaba ko kuma ka yantar da wuya ka samu an yi garkuwa da mutum sun ce sai an bada miliyan biyu uku sai ka biya miliyan biyu sai ka karɓe shi ba ka yantar wuya kenan ba ko ko akwai yantar wuya a yanzu da ya wuce wannan sai da kila ka je gidan yari malam ya shigo da kai gidan yari ya ce maka ana biya na 250 ka biya 250 in ka fato shi in ban da wannan ba ma da wani yanta wuya yanzu ina ma kaga babu balance na ka yanta wa iya tukum usara fa faduhum ko la wato sai ka je ka yanto afara ko usara sai ka yanto to kago wannan akan zaki ne faka farata hu ibaamu asharati masakin ka ce da mutum goma auke su wato hu min ausatuna to auke su wato hu ko kai musu tafafi au ta hariru qaba ko kai yantar da wuya fa innan kana da zaki a cikin su ka je jin da Allah ya jero su ko to kana da zaki duk wanda ka fara a ciki yayi au akta sai ya ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyami wanda bai samu ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba ne sannan zai yi azumi da haka wanda ka fara ta hau kan shi ya fara yin azumi ba ka ga ya bi waɗancan matakan ba ka fara ba ta yi ba ƙa'ida shi ne faman lam yajid in dai ka ɗauki albashi ka ɗauki albashin ka 40,000 za ka iya ciyar da mutum kuma ko ba za ka iya ba in ka sai shinkafa yanzu tiya ɗaya ka dafa mutum goma za su ci ko shi ko mutum goma za su ci tiya ɗaya ba tiya ɗayan nan bai wuci 700,000 ba shefanin shi 500 2,300 kenan ruwan sha na naira 200,500 kai ka fara ka kai shi ka ce mene ai ko fitinan nune tiya daya ya ko fitinan nune tiya daya ishe kamar yanzu ire-iren sun ire-iren masu iyali ai mu hamsin ma ba za mu ci tiya ɗaya ba ba ku gane abin da nake nufi ba to bari in gyara ko kuma in abin nan ce mu hamsin tiya ɗaya ya ishe mu daga sinke mu in dai ba wanda aka jarabce su da cin tsiya ba wanda aka jarabce su ci na tsiya wannan daban amma dai ne ne za ka ci da ya wuce aka ɗan ɗibo sabon spoon ɗin aka ɗan ɗibo ɗaya biyu aka sa maka ana uku ma sai ka ce a riji
to wannan magana na fahimci ba zan fahimci juna da Qur'an dan ba shi
to bara ittifaqi a wannan mako wato ko kun ta gane a zauna a bi girki sosai to kene ina lalle babu yake to almuhim mutum da ya goma kiya din insha Allah ta'ala ishi ainihin kai kiya din a irin fasarun to kenan duka duka naira 4000 ya ike ka kafara to idan ka tasa ko baka yi wannan ba kaga cewa to ainihin dan kasuwa ne ina harkokin hada-hadan tufafi tunda gani ina da kayayyaki na riga na danka kuma ina son in kyautata dama ina son in yi wani abu na zumunci da taimakon miskinai to bari in yi kafara nan ta hanyar in ba su tufafi ko kuma ni alhaji ne dama na tafi maka na zo da jallabiyu shi ke nan sai ka zo masallaci ina liman ga naka ina ladan ga naka ina ne karantar da qur'ani ga naka ina malami da ke karantar da hadisi kai ma ga naka ina wana ina kani na sai ka zama mutum goma kila an gane to wannan shi ne wajibi amma mutum ya je ya yi azumi din yana jin shi azumi ne sauki ne a gurin shi to azumin bai yi ba sai in ya rasa waɗannan abubuwan ga baki ɗaya guda uku ne to daga nan ne fa malama ji fa fiya masalata ta ayyani sai Allah ce zalika kafaru ta imanikum idza halaktum wahfazu aymanakum kaji inda wannan ayan ta fito ce sai Allah subhanahu wataala ya ce ku tsare ku kiyaye rantsaran kanku jama'a kun fahimci wannan da kyau muhalli shaidai shine yayi daidai da babin da malam ya bude ma ja'a fi kasratil hal abin da yazo akan yawaita rantsuwa cewa ashe yawaita rantsuwa haramun ne tunda ya ce wahfazu aymanakum umurnin nan da Allah subhanahu wataala ya bada wajibi mutum ya rika daure niyya yana rantsaran sai to haramun ne akan sa da haka dole ne kowanne mutum ya rika tsara harshen sa ya rika tsari alfarma ne sunayen Allah subhanahu wataala da sakokin sa a wata ayat ta Allah ta Allah urdatan li aymanikum kar ku mai da Allah subhanahu wataala abin nan kuma da sunan Allah urdatan li aymanikum wani abin nan wani bigire da zaku tarin tsarin sai da shi shin wa'in su abubuwa naku in kana son ka kai abu wallahi in ka ba ka son ka yi wallahi 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 Allah ce ka fi wannan ila an fahimci da shi Allah subhanahu wataala ya rafa mana asiri malaki an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa alhalifu manfaqatun lis-sal'a mamhaqatun likasbi akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallama alhalif rantsuwa manfaqatun lis-sal'a yana shigar da haja da tauri da kuma kai manfaqa din kenan daga annafaku shine shigar da abu ko tafiyar da abu ko shine tafiyar da abu to sai annabi ya ce rantsuwa na shigar da haja cikin tauri kuma wani lokaci ma kaga an ƙara mutum akan abin da yake so ya karba sai dai mamhaqatun lil kasbi tana tafiyar da albarkan haja a riwayan al-imam al-bukhari mamhaqatun lil barakati tana gusar da albarka na haja menene wannan hadisin ke nufi abin da yake nufi shine rantsuwa idan mutum ya dora ma kanshi rantsuwa a harshen kasuwanci to kana iya ganin hajin shi ya shiga cikin sauki har da ma kari na rantsi maka da Allah wannan abun 5000 na same shi duk wanda ka jiya ce maka ya rantsi da Allah 5000 na same shi ba za ka kara mishi 500 zuwa 1000 ba nan ko 3000 ya same shi haja ka shiga ko ba ka shiga ba ka shiga kuma har da kari akan abin da ya kamata ya karba irin dai yadda za ka ga sanannen abu ne a cikin yan kasuwa wallahi tallahi ni ma ban sami shi haka wallahi tallahi ban sami shi haka mutum ne ta rantsuwa ko ka ga yana rantsuwa akan zatin haja ka ga yana rantsuwa akan zatin haja wannan wannan abin da kake gani to wallahi tallahi kiran Japan ne alhaka in sai ne kai kuma ka san kiran Japan yafi kima yafi kyau yafi nagarta ta sanadiyan wannan nan da nake jikin ka na rawa kace ai na sami ainihin kiran Japan din ko kuma lokaci kaga yana rantsuwa akan ai wannan wannan ainihin daga kaza aka yi shi na gaya maka irin nau'in abin da aka yi shi a kanka kuma kila ba haka ba wallahi wannan na kofan na bakin karfi ne alhalin na farin karfi ne da bakin karfi da farin karfi kiman su iri ɗaya ka je su yan kofa ko window ya ce maka wallahi tallahi wannan na bakin karfi ne kenan za ka sai shi 40,000 kenan maimakon na farin karfe za ka sai shi 25,000 kaga wannan zai sanya haja ta shiga har kuma ka samu ƙarin ma'adin da ba kai tsammani ba ko kuma lokaci kaga mutum yana rantsuwa akan wannan sifanta kaga tana da sifa iri kaza tana da sifa iri kaza tana da sifa iri kaza kuma duk ƙarya ne kaga wannan hulan to wannan zaren da ke ciki wanda bai kodewa ne bai kodewa shine sunan shi mai ne ake kiran shi to mai anga wallahi wannan zaren mai anga ne ashe ne ashe dan misara ne kaga ya rantsi akan sifan da yake wannan hajin ba su da shi ko kuma kaga yana rantsuwa akan daraja da kima wannan abu mai kyau ne wannan abu mai lafiya ne wannan abu mai kaza ne ni ma na taɓa yin amfani da shi sai da shekara kusan 7-8 kaga mutum na ta rantsuwa a mafi yawan lokaci ma za ga mafi yawan wannan rantsar ƙarya ne shi ne kuma riwayar al-Imam Ahmad na wannan hadisin yace al-yaminu al-kadhiba rantsuwa ta ƙarya manfaqatun lil menene lil sil'a yana shigar da kaya da abin nan amma manfaqatun yawwa tana gusar da albarka sosai ga mutum yawan irin waɗannan rantsan akan ƙarya ake yi to wanda ya mai da hajansa da ita yake sayarwa da rantsuwa yake sayar da ita da rantsuwa yake siya to ya fada cikin narko domin Allah subhanahu wataala zai cire mishi albarka a cikin abin da yake yi wannan ana batun wanda ya rantsa kenan ma fa akan gaskiya to wanda ya akan ƙarya kuma matsalar shi faɗo gashi ya rantsuwa da Allah ya walakanta sunan Allah wanda shine makasudin babaje sannan kuma gashi yayi ƙarya da shi kuma babin ƙarya shi kuma al'amarin shi daban ne wannan shine riwayoyin duka guda biyu in babu ƙaryan a ciki to yana nan dai Allah subhanahu wataala sai ya cire albarkan kasuwancin in kuma da ƙarya a ciki to sharri ne tsawo shine ma'anan manfaqatun lis-sil'a manhaqatun lil-kasb yana gusar da albarkan haja wato sai Allah ya mishi mu'amala da kishiyar abin da yake nema shine sai kaga mutum ya sami kasuwanci yana samun kuɗi amma sai Allah subhanahu wataala sai ya cire albarka a cikin wannan dukiyar tasa menene alaman cire albarka ko dai Allah subhanahu wataala ya ci jefa ma dukiyar nan ja'iha ko ja'ifa a Hausance bala'i kaga ana ta gobara in dabbobi ne su ta ciwo suna mutuwa ko kuma ɓarayi su ta zuwa suna faci dukiya an gyara kofan an gyara windan an gyara wani ina matsala duk yana cikin alamar rashin albarkan dukiya sai ka ji an ce maka a kasuwan kaza bayan wata 1, 2, 3, 4 ana 5, 6 sai an yi goba ya kamata su zauna su duba kansu ba maganar wutar lantarki ba ne wutar lantarki ita ma baiwa ce ta Allah in aka ba da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar Allah zai tsare wutar lantarki ba za ta riƙa sababa gobara ba sai ka ji ana ta gobara a kai a kai ka dubi kasuwannin mu ɗaya ɗaya kun kasuwanni ne za a gaba a gobara me ke haifar da haka ba a bada haƙin Allah ba cikin haƙoƙin Allah shine rantsaran ɗan ƙarya a cikin kasuwancin ba sai lalle hana zakka kawai ba ba sai lalle riba kawai ba ba sai lalle cin dukiyar mutane bil batil ba rantsaran ɗan ƙarya akan haja wannan ma yana cin albarkan yakan ja irin waɗannan bala'o'i kage ɗan kasuwa yana da kasuwan su zama su kalli kansu da kyau jama'a mutane sunan da kyau ko kuma ga dukiyar ana tara kan ba ai gobaran ba amma kuma Allah subhanahu wataala sai ya tsananta mu ne dukiyar kudin shi ta karewa a banza ga dukiyar ana ta samu ana samu ta hanyar rantsaran ɗan ƙarya amma kuma sai Allah ya jarabce shi da wani ciwo da za a yi ta zuwa ana kalantar da dukiyar a banza a ce zai sha magani kullum sai ya sha maganin 17,000 ga kuɗi ana samu a kuɗi amma kuma a magani yake tafiya kuma zai sha kamar shekara huɗu akwai wani mutum a garin nan da na sani aka ce ya tafi Saudiya maganin da yake sha kullum na naira 70,000 a kwana 10,700 a wata ɗaya sai ya sha magani na miliyan biyu wanda kai in ka samu ɗaya bisa uku na miliyan biyun nan in kasuwanci za ka yi shi kenan daga lokacin ka miƙe in Allah ya yarda noma za ka yi ko kai ma za ka shiga kasuwanci to shi ko a duk wata ɗaya sai ya kashe miliyan biyu a shekara ɗaya zai kashe miliyan kusan 30 ne a kan magani ba mu ce wai duka idan wannan ya faru alama ce ta uquban Allah ba amma Allah na yin uquba ta wannan hanyar kun gane abin da ake nufi ko kuma shira albarka a zahiri da muka sani ka ga mutum gashi da kuɗi mai kuɗi ne amma rayuwar shi irin na talakawa ga kuɗi a aljifansa 10,000 ne 15,000 ne amma ba zai iya zuwa ya sai flex ɗin abinci na 600,700 mai kyau wanda yake akwai diet balance a ciki irin abincin da ya kamata mai gina jiki bai amfani ba sai ya bari sai irin karfe 5 ɗin na nema yana ɗamo-ɗamo da yunwa sai je babban dodo so ya kamana ke nawa alali a ce to tun da yanzu dai ya riga abin nan kawo 5,50 a wallahi sai dai ki samu 6 sai ce to nan ka 6 sai ta ko ɗamo-ɗamo da yunwa sai da asar zai je ci abin nan wannan kuɗin akwai albarka a ciki babu to haka yake a gidansa ga kuɗin yana da shi amma iyalansa ba su wadata ba shi ma bai wadata ba wannan na baku misali ne a waje to haka yake faruwa a cikin gidaje kuma mutane kowa ya dora kanshi a ma'auni zai gane irin wannan matsala shine nake ce muku cikin alaman da ke nuni akan cewa dukiyarka babu albarka shine ka ga mutum yana daukan albashin da ya kamata ya wadaci gidan shi da iyalansa amma ka ga mutum da bashi yake karewa a duk wata da bashi yake karewa wannan mutum ya fada cikin addu'an waɗannan mala'iku ne wa a'ati mu mutikan talafan bai ba da haƙin Allah bai ba da haƙin iyalai ba sai Allah ya kawo mishi kara ga dukiyar amma na banza an cire mata albarka in ka je gidan shi irin abincin da zaka ana ci abincin Allah wadai shi kuma a dabara irin tafa sai ya fita waje sai ya ce aje a soya mishi kaza a dafa mishi kaza a yi mishi kaza sai ya ce ko shi yana ganin shi ya hai azaba ce wannan amfanin dukiya shine ka zo gidanka da kai da iyalanka ku ci ku sha kuna wasa kuna dariya kuna roƙon Allah ya ƙaro muku gobe ko ba ka mani wani sai ka je gidan shi sai ka ga wai dabaran shi abincin shi daban abinci ne mai nama mai waye abincin iyalin shi daban wannan dabara ce to ba imu ha idza qa'inta in dai ka tace ka ce da ita ka ci yadda ita jinsin abincin da kake ci ba ce lale abincin da kake ba jinsin abincin da kake in ka ci ne daraja ta daya ko ita ma ta ci ne daraja ta daya abin da yasa ba ce lale abincin da kake ba kana iya fita gurin aiki ka je ka sai shinkafa da waye da nama kai ka ga ba za ka ce to sai na dan rago mata saboda an ce ka ina idza qa'inta sai ka gani ka da leda malam wannan leda fa ka ce ban kai ma iyali ne sai ka zama kamar wani sabo amma in dai ka ci mai daraja ta farko to ita ma ta ji mai daraja ta farko in mai daraja ta biyu ta ci to ka ci to tana da haƙƙin mai daraja ta haka matsalar ta ce to rashin albarkan dukiya ne sai ka ga mutum ana ta bala'i da shi akan manja billahi allazi manjan da musulmiki kai akwai abun da ake bala'i da shi akan shi wallahi wannan almubazzaranci ne da gishirin wallahi ana almubazzaranci da gishiri ni wallahi gishirin naira goma goma zai kafe miki kullum alama ne rashin albarkan dukiya in Allah ya yarwata maka kai yarwata liyunfiq bi sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah da haka alaman Allah ya cire albarka a cikin dukiyar mutum shine irin wannan misali kaga mutum a tufafin shi kaga cin yaya ji cin yi duku duku cin yi karatu ne fa duk alama ne na dukiyar mutum ba shi da albarka Allah ya shirye ta dan malin yake wa an salman daga salman al-farisi ko kuma wani salmanu akwai salmanu guda biyu da malamai suke kawo anan ko dai zama salmanu al-farisi wanda yake salmanu al-farisi shine mutum na farko da ya musulunta daga kasar farisa shine mutum na farko musulmin farko mummuni daga kasar farisa daga kasar iran da wannan yankin gabaki daya abu abdullahi ya musulunta jin kadan bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina dama ya dade yana bincike yadda zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe Allah ya nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma musulunta yayi yaki yaki ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a zamanin sayyidina Uthman a shekara ta 36 ana kiran shi Salman al-Qais ko kuma Salman bin al-Islam an ce kai waye baban ka yace baba na shine musulunci Salman bin al-Islam akwai dan sai riwayoyi da suke nuni akan cewa annabi ya kira shi Salman min na ahlul bait amma dai riwayoyi ne dhaifai riwayoyi ne dhaifai amma a cikin tarihi da za ka argano shi to akwai kuma Salman Salman bin Anis to amma dai malamai sun fifi ta cewa wannan Salman shine to yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun mutane uku la yukallimuhumullahu Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ba zai magana da su magana ta yadda ba wannan bai kora a musu magana magana na tozarci da walakanci ba kun san da ai maka magana na tozarci da walakanci ba amma a baka ba ai maka magana ba ko ko nefi da a walakanta ka da a baka ma ba a kalle ka ba wani nefi to da ka ai maka maganan walakanci ya ci aibantarwa ya ci tozarci Allah zai magana da mummune zai ma magana da fasu ai kafirai amma magana na tozarci a filin kashin alkiyama haka nan kuma a cikin wutan jahannama Allah zai musu magana amma magana na walakanci da tozarci amma magana ta yadda Allah ba zai musu ita ba shine ma'anar la yukallimuhum Allah domin idan ka duba ayatul qur'ani mai girma zaka kafirai Allah na magana da su munafiqai ma Allah na magana da su kuma maganan Allah sifa ce daga cikin sifofin zatin Allah subhanahu wata'ala sifa ce fi'liya zatiyya lillahi ta'ala sifan magana sifa ce ta zatin Allah kuma sifa ce ta aikin Allah Allah yana magana duk lokacin da ya dama to waɗansu mutane uku Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba akwai wanda za su je ma Allah kashin alkiyama suna da kazanta na zunubai amma kuma Allah zai yafe musu Allah kuma ya yabe su shiga aljanna ko wanda Allah zai kefe da shi ka san kai laifi kaza a duniya ka san kai laifi kaza ka san kai laifi kaza kana da hangari shi ya Allah ban da wani hangari Allah ce ko na rufa maka asiri a duniya a yau ba zan kunya ta ka ba na gafarta maka je ka shiga aljanna akwai irin waɗannan mutane ko ba za mu ce Allah ya sanya mu cikin su ba sai dai mu shi muna fatan Allah ya gafarta mana ne tun a duniya kafin aje kashin alkiyama shi wannan in ta rikice ne fa inil tabasat in ta rikice ne sai aka je ka samu wancan sai a ce to da babu garaba dadi amma tun a duniya muke samu gyara ta da Allah Allah ya gafarta mana mu fita duniyan nan ba mu jinawi ba mu da zunubi kafin kan mu da Allah to irin waɗannan mutane la yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ba zai musu irin wannan sarki ne gusar musu da cututtuka da najasan da ke tare da su na ba walahum azabun alim suna da azaba mai radi a gaban Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko ushaymitun zani ushaymit tasbiri ne na ashmar ashmar shine mutumin da yake saboda ya kwana bi a duniya har gashin nan nashi baki ya ci kuɗi da fari ya zama me kenan da cido kowa ya kalli kan shi duk wanda ya ga farin gemu farin gashi a kan shi ko a gemun shi magana ta kare ko a kan shi ko a gemun shi kowa ya duba kan shi in ka je gida ka duba madubi in je ka ga bakin gashi a farin gashi a cikin wannan bakin ko na kai ko na gemu magana ta kare ka shiga cikin ashmab sai zama ashmab ha da na wahala da na halitta da na shirka yin ma'anar su ɗaya ne a yi yin ma'anar su ɗaya ne da aka ushaimi wato ta kuhiri ne saboda a walakanta wannan mutumin da za a faɗi ushaimi tsanzani dattijan da ke zana mazanaci subhanallah wato dattijantaka shekaru ne da ake da buƙatun mutum ya yawaita ma kanshi hisabi kai ta ma kanka hisabi ina da kuruciya na yi talafi iri kaza ne talafi iri kaza me yasa ne ma wannan kai ta tuhuman kanka kana tuban ma Allah kana istighfari kana tuba kana istighfari zuwa ga Allah shekaru ne wanda ake son bawa ya mai da al'amarin shi ga Allah ga baki ɗaya ba shekaru ne da ake son lalata da bantalewar iskanci ba kaga mutum ya kai shekara 50 70 kaga yana zina wannan ya nuna asimin qalbi zuciyar shi ta riga ta gurbace ta lalace asimin qalbi lalace shi daga cikin zuciyar shi tamma fuzuruhu ta jikin shi ya cika kun san fanna tana da martaba martaba idan kaga mai kuruciya yayi wata fanna kana iya cewa kuruciyar shi da yanayin rayuwarsa ta ingira shi zuwa ga wannan kuruciyar Allah ka tsaya mu daga zina to amma sai ka ga dacci da dan shekara 60 shi kuma yake ingira shi zuwa ga wannan sha'awa fitina ya nuna ya rubuta cikin zuciya to kaga duk tsohon da ke zina to ya faɗa cikin wannan mummunan narkon wa a'ilun mustakbir da talaka amma mai girman kai kai talaka kai talaka girman kan ne za ka yi kai ba kuɗi ba kai ba mulki ba kai ba wani matsayi ba ko ba haka ba kai ba kyakkyawa ba ba da waɗannan abubuwan su suke jawo girman kai ba to kai talaka ba ka da waɗannan abubuwan girman kan ne za ka yi shi yasa idan ka ga talaka na girman kai ya cancanci Allah ya mishi hukuma shi ne kuma sai ka ga talakawa da dama ka ga mutum yana tafiya a hanya kana mishi sallama yana wani tinkir tinkir amma talaka talauci ya zama ka fitina ga wahalan duniya ga azaban lahira baka ci riban talauci ba dama abin da ke jawo talauci ɗayan biyu ne kamar yadda malamai suke bayani ko dai al-istighfar istighfaru zaki ko kuma istighfaru sifa mutum ya girma kai saboda wata sifa da yake da ita kamar yadda muka kawo misali ina da son dukiya ina da sifa menene mulki ina da sifa kyau ina da sifa kaza wannan in ya girma kai to ba zai shiga aljanna ba lashe kamar yadda manzon Allah ta ce mai girma kai bai shiga aljanna to wanda ya fi shi sharri shi ne mutumin da zai girman kai da zafin shi ga shi talaka fitik sai girman kai to amma ne yayi girman kan hadisi ya fadi ne girman kai a bajin mu'amala da kuma bajin al'amarin Allah a bajin al'amarin Allah girman kai shine mutum ya ga gaskiya ya fara ko batar haq annabi ya ce mutum ya tashi gaskiya wannan mai wa'azin ya faɗi gaskiya to ba zan yi ba me yasa to ai tare muka taso aboki na ne ai gidan mu sun fi gidan su daukaka gidan mu gidan sarauta ne gidan su fa an ce na gidan bayin mu kun gane batun irin abubuwan da yake hana mutane su karbi gaskiya ni ne mulki ne shi kuma talaka ne kuma zai fada gaskiya an karba bazan karba bane saboda shi dalibi na ne yaushe ka so kafin a haifi uwan shi ma muke karanta da yau shi ne zai zo da rana kake cewa ga hadisi kun gane ba shi ne bakar haka ba ka ce gaskiya yana iya fitowa daga malami yana iya fitowa daga mai sarauta yana iya fitowa daga kowa a babin mu'amala kuma ramdin na yin ma mutane kallon hadarin kaji kana kallon mutum kana walakanta shi kallo na walakanci in ya zauna da kai na walakanta kaji kawai tsabin walakanci ne to irin wannan mutumin baya shiga aljanna malam talaka abin sai yace wa rajulin ja'ala Allah bida'atuhu da mutumin da ya maida Allah ya sanya to rantsuwa da Allah shine hajansa la yashtari illa bi yaminihi ba zai saya ba sai da rantsuwarsa wala yabi'u illa bi yaminihi ba zai saida ba sai da rantsuwa in san abubuwan yana yawan abin a'a shi kuma a yau wani abu ne ya faru bana ganin shi ne kuma Allah ya musa ina ta kokari in gane ke to ina ta kokari in gano yanda abin yake an fahimta wanda ya maida rantsuwa da Allah ya zama ita ce hajjarsa da ita yake siya da ita yake saidawa in zai siya ya dosa rantsaran sai kenan in zai saida ya dosa rantsaran sai kenan shine wala la yashtari illa bi yaminihi wala yabi'u illa bi yaminihi shine kuma muhalli shari a cikin wannan wanda ya maida rantsuwa tada baya siya sai da rantsuwa baya sai da rantsuwa to wannan shi ma ya fada cikin wancan bala'in narkon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi akan cewa waɗannan mutane Allah ba zai musu Allah ba zai magana da su ba magana ta yadda ba zai karkace su ba kuma suna da azaba ne radadi Allah subhanahu wataala ya shirya tadda ina ga sai mu tsaya a nan wancan bayanin na farko da muka yi ya cinye lokacin insha Allah ta'ala muka zo sati mai zuwa sai mu karkar abin da ya rige na bari abin da ake so da mu har kullum mu kiyaye harshen mu kar ya kasance yawan wasa da sunan Allah subhanahu wataala yana kama harshen mu idan ka kudurta rantsuwa to mutum ya faɗa cikin kasko da bala'in da yake ba karama ba ce kamar yadda muka kanta a cikin annabi Musa da suka gabata idan kuma mutum bai kudurta wannan rantsuwan ba ya zama lahul yami to shi Allah subhanahu wataala yana afuwa a kansa amma wanda tauhidinsa da imaninsa ya karfi kamar yadda farjinin Allah kamar yadda girman Allah ke cikin zuciyarsa haka farjinin Allah yake shiga cikin zuciyarsa yana tsara harshen shi daga furta duk abin da yake ko da makaruhi ne ballanta na kun abin da yana iya kai ga idan yawa zama haramu da ka shi kanshi lagole ne din za ga mutun yana bakin kokari ya kai to muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mana harasan mu ya tsare mana akidojin mu ya tsare mana aikace aikacen mu a ƙarshen wannan zama ga Dr. Abdulrahman Allah ya bashi iko ya halatta wannan zama za mu nemi ga Allah ya fakka mana kalmomi ko kalma ɗaya kace take za ta amfanar da mu ba za ta cutar da shi ba muna fatan Allah ya masa muwafaka Allah ta ta bismillah wa alaikum assalam wa salam to na insha Allah salam to malam ya faɗakarwa yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da wannan faɗakarwa tana da kyau sai dai shi kafin ɗan adam a duk lokacin da ya ji bai faɗa cikin aibi ba jin daɗin haka sai ya bashi wani nau'in nishaɗi da aka yayin da yaji ana batun Ushaymir sai ga matashi na na da ya san Allah ya warkar da shi bai fada cikin wannan bala'in ba sai kuma ya hada da addu'a Allah ya tsamar da shi shi kuma da tijan da Allah yake muke shi bai fada cikin wannan bala'in da jarabawa shi ma zaga yana dariya wannan dariyan ta kofin godiya ga Allah ne ba kaskantar da maganan bane bajin godiya ne yau ka jiga bala'in da zaka jefa mutum jahannama amma kai Allah ya tsamar da kai sai ga mutum yana jin dadi yana farin ciki ko ba haka ba amma idan ka lura da kyau zaka idan aka tabo bajin da yake galibin mu muna aikatawa zaka duk jikin mu yake ne kamar satin da ya gabata da muka yi magana akan hutu ai in ka duk mun tashi nan ba wanda ke da lafiya a cikin jikin shi ko ba gaskiya ba wannan alama ce da ke nuni akan cewa mun zargi kanmu ko muna ganin akwai ajin tsoro a cikin al'amarin sai dai mu hada da istighfari da damun mu nan mun tashi nan ba mu da lafiya a cikin jiki amma yau da ake maganar tsoho to wanda yake matashi ya san bai ma zama tsohon ba sai kaga yana dariya wannan dariyan alama ta godiya ga Allah ne kuma in wannan godiyar da gaske yake kuma Allah zai tsare shi idan ya zama tsohon ko ya zama da tijan da kuma bai taɓa faɗa cikin irin wannan ba ko kuma bai faɗa cikin wannan bala'in ba mazinacin ba ne za shi ma yana dariya cewa alhamdulillah duk irin ni'imar da Allah ya mana yau na taso shekara na 67 68 70 75 Allah bai taɓa sani da ina gana ba to sai ga yana dariya wannan alamar ni'ima ce alama kuma ta godiya ne shi ma Allah subhanahu wataala zai kara mishi a cikin ni'imominsa amma dai faɗakarwan tana da muhimmanci duk inda aka faɗi abin da yake abin tsoro to mu tsorata inda aka faɗi abin da yake na bushara kuma to ni bushara Allah subhanahu wataala ya taimake mu an tunatar da ni cewa akwai mahaifiyar Malam Aminu da ta rasu jiya a ƙasar Misir dama ta daɗin gaske tana jinya na san ta yi kusan wata uku zuwa huɗu tana jinya a ƙasar Misir to Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarta jiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya kyautata makwancinta ya sa aljanna makomanta ya kuma karɓi shahadanta domin ta mutu ranar juma'a duk wanda ya mutu ranar juma'a in dai yana da imani to akwai kyakkyawan zaton cewa yayi shahada muna fatan Allah ya karbi shahadanta da sauran mamata musulmi akwai Hajiya Zainab ita ma nan gidan Alhaji Dogara mai allura ita ma ban san ko ni aka tarfi alkhairi saboda ni dai na san a inda ma dai na san ta dai a makaranta ne da tsofanta da komai za ga tana zuwa makaranta da ita ake harkan da'awa da ita ake harkan addini in aka zo aka nemi taimako da gudunmuwa haka take bada gudunmuwa ranan asabar ranar ita yau kenan Allah bani iko na je na gaishe ta sai ake gaya mana jiya cewa ta rufe shekaran jiya ita ma muna fatan Allah ya gafarta mata da sauran mamata musulmi wanda yake ba zai mu kididdige sunayensu ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya sa suna kyakkyawan matsayi mu kuma Allah ka sa mu mutu da imani muna masu imani da Allah da ranar tashin alkiyama za mu kira Dr. Abdurrahman daga nan in ya gama shi kenan majalisin ya kare amma dai ni a ƙarshe ina son subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah da sai bismillah ne bismillah da sai
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى مدين أما بعد يوم ما شاء بركة إني مخوك إيشاء أنت أجل المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة نازو مجلسي من البركة wanda ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta radan mu gaba daya kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace mu a fadar shi mai daukaka cikin masu ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ina son yi magana akan abu guda biyu na farko tsokaci zan yi a game da kafara hakika malam ya sabaka mana a game da kafara kaji zaka iya yin kafara da abin da bai wuce 5,000 ba amma abin da yafi a shari'a shine ka ba mutum danye ya dafa ba wai ka dafa mishi ba shi yafi a shari'a wanda malamin ya fadi daidai ne amma abin da yafi shine mai kafara ka ba kowa rabin sa'i yaje da ba gidan shi ina fata an gane ka ba mutum rabin sa'i na shinkafa kaga in aka haka rest din zai dan daga kuma dama shari'a ta fi son ta fi son ka ji a jikinka yanda gobe za ka kara ba amma idan 2023 ne kawai gobe ma zai sake jibi ma zai kare kuma abin da ya fadi wannan shine ke faruwa a cikin mu zan iya rantsewa da Allah ani anan ban taba ganin wanda yake fara da abin shi ba ko da tufafi ba azumi ake kuma in kai azumi ba kai ba tunda Allah ya ce fa mallan yi jibin kuma Allah ya sani kana da shi Allah ya gyara mana abinda mutanen Saudiya suka fi mu kenan tsakani da Allah abinda ina fadin inda na zauna da inda na yi rayuwa da su da yawa zaka ga mutum yanzu ma dubarin da suke Allah ya saka musu da alkhairi ina da malami wani lokaci zai kira ni a waya ya ce min Abdulrahman akwai kafara fa na abin nan nawa zai yi sai in ce mishi shekara ka turo da yin ɗari ji su suna ganin na sauƙaƙa musu yin ɗari idan na fasara shi a naira zan auna ma mutanen shinkafar nawa ya fi dubu goma wani yanzu ya fi dubu goma da yin ɗari kusan 115 ne a yanzu to sai ka ga sama da mutum goma sun amfana sama da mutum goma sun amfana zan iya gani a gida ka za mutum nawa ne a gidan a mutum bakwai ne a gidan sai an auna musu shinkafan 700 gida ka za mutum biyar ne sai an auna musu misali shinkafan 700 ina son za ka ga har ya ma wuce kafaran kaga ya biya haƙin Allah kuma ya yi sadaka abinda mu ba mu musamman ibadar ciyar da abinci ba mu yi sannan ibadar ciyar da abinci ibada ce ne mai girma a musulunci an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu islami khair wai a cikin musulunci me yafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'imu at'am at'am ya fi komai alkhairi a musulunci Sa'd ibn Ubadah ma yake shi ta rasu yazo zai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene zan yi wato mata sadaka Allah ya karba Nabi sallallahu alaihi wasallam shi afdalu sadaqa saqiyul ma sadaka da tafi ko da sadaka shine shayar da ruwa yanzu a nan majalisin kawai sai wani ba ma sai ruwan gora ba fiye wata leda leda misali ka zo ka shayar da mutane kamai kamai kuma bayarwa ya tsaye daga cikin sirrin samu an ce wala tafshi min dal arsh iqlalan wala tuqi fi sabil al judi aw zala man jahada jada alayhi allah man jahada jada alayhi allah wa satarat uyubuhu wa kafa bil judi sirbala in dai ka bayar allah ne ji baka in dai ka bayar to allah ne ji baka ka'ida din hadisi ya tabbata a Tirmidhi hadisin Abu Kafsha Al-Anmari radiyallahu anhu warda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu annabi sallallahu alaihi wasallam abu guda uku zan rantse muku da Allah akan su sanan zan ba ku wani labari kowa ya haddace umarni annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya haddace yace na farko ma naqasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai rantsi ba wallahi mun yarda ma naqasa malu abdin min sadaqa ba wani bawa da zai yi sadaqa kuma sadaqa wato dukiyar shi da tawaya babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah yace kuma zan ga muku ku addace kuma ka kawo mun wanda ya taba bayarwa saboda bayarwa ya zama matalauci ma naqasa malu abdin min sadaqa wala fataha abdun baba mas'ala wala zulima abdun mazlamatun sabara alaiha illa zada Allahu bihi illa zadahu Allahu biha izzan azalin ceka akwareka ai maka kita kayi hakuri ka bar mu Allah hakuri kuma abu biyu ne inji malamai ibnu qayyim yace hakuri abu biyu ne dole ka sifanta da shi in kana son ka zama mai hakuri abu na farko ka kame zuciyarka daga jin zafi da jin zafi da jin haushi da sauransu kuma ka kame harshenka daga menene daga kurututu daga mene shakwa daga kuka daga complain in kai haka kai haguri amma kace kai haguri ina hagura amma in ka gan shi ka ji kamar ka shaka ne shugaba ka hagura kace kai haguri amma duk inda ka zauna kace haba ai wani ya kwara yi mun ka a duk baka haguri ba duk sai ka hada wannan guda biyu zuciyarka ta daina jin haushi harshen kuma ya daina complain وما لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا سيدنا صلى الله عليه وسلم شيء نؤك ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر تون دي بود أوفا روكو إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا كما دي بود يميش أوفا تلوشي بابا فقام واندا يبود أوفا روكو كما يموت وداك ما وداكي أتلوشي دي موت أنا صلى الله عليه وسلم شيئا جاء موكو zan rantsi guda Allah kan wannan ababen uku kuma zan ga muku hadisi ko hadisi saboda ka kabayar Allah ya baka lokaci ya ja da yawa na san adabi amma lan baya rike ku da yawa maganar da nasu in yi wancan kawai dauraya nasu in yi akan maganar kafara saboda kar a dauki abin da sauki kar a dauki da abin da sauki malam ka auna musu shinkafa ne ni ka auna musu shinkafa ne ka ba su in ka ji a jikin ka goma za ka kake ba abinda na so in ce dama hani'an lakum yan uwa masu albarka ina ta ku barna ka wayi gari kana karatun tauhidi babban ilimi ne da Allah tabaraka ta'ala yake son shi kuma ka wayi gari Allah tabaraka ta'ala ya dora ka akan farkin karatun tauhidi wato arziki ne Allah ya yi maka kuma a daidai lokacin da bai mutane da yawa arziki wannan a cikin ku akwai wanda ba anan suke sallah ba sun san akwai karatu ne suka zo amma salatin kuma akwai wanda suke sallah amma suka fita kuma ka je ka ga me yi ba abin da yi illa sun zauna a jakari ne ana jira ko kuma yana gudu ya ji VOA ko BBC kawai kaga wannan tsabar rashin arziki ne ka san za a yi karatun tauhidi karatun tauhidi ilimin da ya fi kowane ilimi girma ilimin da ya fi kowane ilimi falala ilimin da ya fi kowane ilimi kima kowane ilimi masu ilimi za ka ji suna cewa iliminsu ya fi girma da falala mai karatun larabci zai ce maka ilimin shi ya fi kowane ilimi falala saboda da larabci ne za ka fahimci musu sosai mun ji amma ilimin tauhidi annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace ya fi kowanne falala bal ma yace ba kowa ake dora shi akan karatun ilimin tauhidi ba man yuridu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi ne zai sanar da shi addini ba shi fiqhu addini fiqhu addini babban fiqhu al-fiqhu al-akbar shine tauhidi fiqhu al-furu shi al-fiqhu al-asghar kenan fiqhu karami shine fiqhu al-furu amma fiqhu na sanin Allah ilimin sanin Allah ba ilimin da yake shi daraja malamai suka ce kuma ba furin hadisin duk wanda Allah tabaraka taala bai sanar da shi ilimin tauhidi ba Allah bai nufe shi da alkhairi ba Allah bai nufe shi da alkhairi ba saboda haka ku ji dadi ina taya ku murna da kuka samu kanku kuna karatun tauhidi babban wato halala ce Allah tabaraka ta'ala ya dace da ku girma gare ta aljiri lokacin da kuma ya haramta mu mutane da yawa wannan falala wala ya haramta mu mutane da yawa sai ka sani kamar da na faɗi ba dukan ku ne kuka sallah anan ba misali ko sun sallah anan kuma sun san da karatun amma sun tashi ko bai da wani uzuri ya tashi ba dai zai zo na ne yaji ba Allah bai tashi shi ba kuma yuridu Allahu fitnatahu falan tunkaro min Allah shay'a Allah wanda bai nufin ya datar da shi ba ya nufin ya jarrabe shi ne baka da yadda zaka yi da shi wani kaga ya bata minti 30 ko 40 amma farqu tariq mafraqu tariq wato shi wannan zai tafi gida wannan ma zai tafi gida ma me ya tuna shi ma hada hanya su zauna sai minti 40 yana tsaye suna cika shiwa amma ko ba zai zauna yake karatu ba kuma a wannan hirar da zaka suna yi dole sai an taba mutuncin wani sannan a babin tauhidi ma babin da kuke karatun shi ya fi kowane babin muhimmanci shi tauhidul ibada littafin shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ajlabin shi ko in shi 90 cikin darin shi ne akan tauhidul ibada yake magana wanda a cikin tauhidin ma ya fi kowanne girma saboda haka aka halicce mu Allah shi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bi halicci mutum da ajin ba shi dai don a bauta da mishi din shi aka halicce mu tauhidul uluhiyya shine babba shine jagaba rububiyya da al-asma wa sifat duka suna taimaka ma uluhiyya ne ta yaya Allah ya halicce ka din ka bauta da mishi ba za ka bauta mishi ba sai ka san shi ba za ka saba bautata ba don sai ka san shi kuma ana sanin abu ne ta hanya uku kamar yadda malamin shi ke cewa ta hanyar ko ka gan shi ka san shi ko ka gan mai kama da shi ka san shi ko a baka labarin gaskiya da gurin mai gaskiya ka gan shi ba zai yi ka ga Allah ba sai an mutu ake ganin Allah wanda suke ganin Allah masu yan aljanna wujuhul yawmidin nadira ila rabbiha nadira innakum satarawna rabbakum ko ana ganin Allah a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yace wa ya'lam ahadukum annahu lan yara rabbahu hatta yamut idan ku yasani cewa ba zai ga ubangijin shi ba sai ya mutu kaga sanin Allah ta wannan babin ba zai yiwu ba me kama da shi fa walam yakul lahu kufuwan ahad هل تعلم له سميا ليس ليس كمثله شيء فذا اذا الله او با مي كما ده الله با تفرن الله با كم كاجا الله ابين دي رجي خبر الصادق الخبر الصادق الخبر الصادق لا باري نا غسيا خبر الصادق كما لا باري اول مي غسيا سوني النبوه سوني suka zo suna ga ya mutane sunayen Allah da sifofin Allah da aikatan Allah domin ka san cewa me wa'innan sunayen me wa'innan sifofin me wa'innan aikatan shi kadai yake tunta abu ta mishi sunayen Allah da sifofin shi ko shi me wannan suna kaza me sifa kaza eh to shi kadai yake tunta abu ta mishi kaga dai duka an dawo tauhidul ibada me aikace rububiyyar Allah aikace aikacen Allah rububiyar Allah kuma kamar yadda na sabu faɗa ma wanda muke karatu da su ta dogara ne akan wato pillars guda uku da ayyu rububiyya guda uku ne al-khalqu al-mulku at-tadbir al-khalq duk wanda ya halitta ba mai cancanci a wato kan shi ba kaga dai duka ji an dawo uluhiyya afaman yakhluqu kaman la yakhluq al-mulk Allah shine mamallaki kuma mai mulki shine sarkin da ba sarkin da ke saman shi kuma shi ya mallaki komai nashi ne sai a tadbir jiji al'amura daga sanyi zuwa zafi daga damina zuwa rani daga dare zuwa rana daga duhu zuwa haske daga jin daɗi zuwa ƙaƙanikayi daga rashin lafiya zuwa waraka da sauransu su ne tarbiyya da jiya al'amura dinna Allah ne wanda su ne da a'imur rububiyya guda uku dukan su in ka kalle su suna komawa cewa me wa'innan aikace aikace shi kadai yake santa abota ta mishi saboda haka a cikin fannin tauhidi kun kama wato wanda yake kowanne muhimmanci shi tauhidul ibada ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da ku gaba daya kuma Allah tabaraka wataala ya taimake ku idan an gama wannan kuma a ci gaba kar majalisi ya mutu saboda abinda nake kuka da shi a kullum shine karatuttukan mu an fara ba a karsawa ba a gamawa kici tafai no muka fara ba mu gama ba majalisi no muka fara ba mu karsa ba aibin daga gare mu akwai karancin ikhlasi imma daga shine karantarwa ko kuma daga mu masu sauraron sai Allah ya tarwatsa majalisin sai Allah ya tarwatsa majalisin kuna dauki littafin nan kafin ku gama ku tunanin me za ku kuma sa a gaba alkhairin aiki alkhairin da aka fara a ci gaba daga a cikin masallaci zama har a waje a ko ina ana yi ana daga ko ina ana zuwa Allah tabaraka taala da kaddu Allah tabaraka taala samu nayi domin neman yin dashi wanda shi tabaraka taala kuma ya karba da gare mu na'am alaikum salaam wa rahmatullahi ya ana yin asuba na san lokacin da ake karatu in ka gaban shi da karatun nan bato abun ya haɗu ne ko wani lokaci ina kallo daga baya wa duk wani abin yana da alkhairi wani lokaci ina Abuja ko Lagos na an yi asuba a tabar na can zan zo a dani ake gama karatun wallahi ina kallo
wanda zai ji dadi ya ji wanda zai ji haushi ya ji irman ne wato aka haramta mun to alkhairi baka da yin zaki da shi an haramta mishi ne a ce kana makocin masallaci ana karatun ilmin da ke kowane ilmi muhimmanci amma ba za ka zauna ba za ka tafi kuma in ka tafi ma ba ka wani abu zaki ba kuma wallahi wasu fira ne sai mutum ya minti 30 a mafarkin tsari ma me sai maraban hanya wannan zai je gidanan sai su minti 30 a tsaye ana karatun shi ba zai zauna ba amma gana ce ba lokaci irman ne wallahi irman ne Allah ya haramta mishi alkhairi za ka yi dashi sun yi aiki sun fiti irman ne wallahi tamamin haka din da zaka yi da wanda Allah ya haramta miki ya samu alkhairi ba ka din da zaka yi miki Allah subhanahu wataala ya datar da mu wai haƙuri ni ma na rike ku da yawa ubangiji subhanahu wataala ya rubuta ladan mu Allah subhanahu wataala ya datar da mu yayi albarka a rayuwar mu ana addu'a ah ai abin da yasa na tambaya abin da yasa na tambaya ku yi haƙuri akwai wanda suke cewa an gama karatu an yi addu'a bid'a ce to ban sani ba wani irin fahimta kuke da shi okay okay ayi addu'a eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a idan zai tashi daga wurin zaman shi hadisi sun tabbata da yawa akan haka amma ni in ban sani ba sai in ce babu kuma bal ma wanda ya yi nisan tashi zuwa ga bid'a na sha ji anan a Zaria ba wani gari ba a Zaria ce ai bid'a ne mu karanta Qur'ani kaman Allah ya tsine mana albarka mu tashi fayau shi ma girma ne wallahi alazim ima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'jazun nas man ajaza an du'a a cikin mutane babu kasance wanda ya shi ne sama da wanda ya kasa roƙon Allah wallahi shi ne kasance bal ma ya duwai wai rike roƙon Allah wai shi ne sunna wannan wani irin fitina ne wa in bi roƙi Allah ba shi ne sunna haba jama'a ai musaffa ai karatu qur'ani a tashi fayau ba wanda zai roƙi Allah ai majalisin karatu irin wannan mai albarka mala'iku sun zo su amma a tashi ta bi da irma ba roƙi Allah ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك من حمل السلاح علينا اللهم إنا نشكو من حمل إنا نشكو إليك من حمل السلاح علينا اللهم عليك بمن حمل السلاح علينا اللهم عليك بمن حمل السلاح علينا اللهم أحصم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا عزيز يا غفار يا ذا العرش المجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنا توسلي إزوا غريكا da wannan karatu da muka yi karatun saninka karatun sanin ilimin aqida wajibi wannan aiki yana cikin aikace-aikace da ka fi so ya Allah muna tawassuli da wannan karatu zuwa gare kai Allah ka karba daga gare mu ya Allah ka karba daga gare mu ya Allah ka karba daga gare mu ya Allah karka sa mu yi aikin banza ya Allah karka sa mu yi aikin banza ya Allah ka karba daga gare mu ya Allah ka aminta da mu ya Allah ka yarda da mu ya Allah ka yarda da mu ya Allah kake fushi da mu ya Allah kake fushi da mu ya Allah kake fushi da mu ya Allah kake mana azaba ya Allah kake mana azaba ya Allah kake mana azaba ya Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah duk abin da muke so muke fata ka ba mu abin da muke jin tsoro muke fargaba ya Allah ka kare mu ya Allah kai mana magana abin da ke karfin mu ya Allah kai mana magana abin da ke karfin mu ya Allah kai mana magana abin da ke karfin mu ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu ya Allah ka albarkace mu ka albarkace iyalan mu ya Allah ka albarkace mu ka albarkace iyalan mu ya Allah ka albarkace mu ka albarkace ayyan mu ya Allah karka nuna mana abin ki cikin ayyan mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mana iyayen mu da malaman mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mana iyayen mu da malaman mu ya Allah ka saka musu alkhairi bisa wahalin da suke yi da mu ya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da wanyewa lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da wanyewa lafiya gaskiya Allah kai mana magana bin da karfin mu ya Allah kai mana magana bin da karfin mu ya Allah abinda zamu iya ka taya mu wanda ba zamu iya ba kai mana ya Allah ka zama gatan mu ya Allah ka zama gatan mu ya Allah ka zama gatan mu ya Allah kar ka ba mahasada da yan bakin ciki ikon su mana da yanke ta ya Allah kar ka ba mahasada da yan bakin ciki ikon su mana da yanke ta ya Allah harasun mu ba su iya fadin bukatun mu gaba daya kai ka halice mu kai ka halice bukatun mu ya Allah kai ka san mu kai ka san bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan yi maka biyayya ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan yin biyayya ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan yi maka biyayya ya Allah muna neman yardanka ya Allah muna neman yardanka ya Allah muna neman yardanka ya Allah ka yarda da mu karfa mana asiri duniya da lahira ka kiyaye mu tozarcin duniya da lahira subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك